Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mata Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarau Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba, 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu a jihar Adamawa sun ce kalaman da shugaba Buhari ya yi akan masu satar akwatin kuri'a yayi daidai, a yayin da wasu kuma suka ce aka san haka.
Inda mutuwa yana cikin bangoyi bayan ba. Ban yadda a tafi da ranar mutum ba, akwai kotu a yi za ya kai mutum hukuma har a bazar da shi, amma ba wai a kashe shi ba.
Haka zalika, masana harkokin shari'a sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan kalaman na shugaba Buhari, a yayin da wasu suka ce a matsayinsa na shugaba bai dace ba, wasu ko cewa suka yi a dokace yana iya daukar matakin da ya dace don tabbatar da zaman lafiya a Najeriya.
In ka dubi sashi na 31 da kuma sashi na 33, za ka ga cewa doka ya ba shi dama ya ɗauki matakin da za a tabbatar da zaman lafiya da lumana a Najeriya.
To, muna tafe da duk waɗannan rahotannin. Bayan haka kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani kalaman da shugaba Buhari ya yi na cewa duk wanda ya saci akwatin zaɓe a bakin ransa za su yi tasiri a zaben da za a yi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Shugabar kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya gargaɗi lauyoyi da likitoci kada su ba da agaji ga mutanen da jami'an gwamnati suka kai wa hari akan zanga-zangar farashin man fetur da suka yi a watan jiya, da yake jawabi a wani taron gangamin siyasa a ƙarshen mako. Mnangagwa ya ce a shirye yake ya tura sojoji domin su sake tarwatsa masu zanga-zangar. Babban kungiyar kwadago ta kasar, wadda ake kira ZCTU a takaice, ta nemi a yi wannan zanga-zangar a tsakiyar watan Janairu akan ƙara farashin man fetur da kashi 150 cikin 100, inda suka ƙarfafawa mutane gwiwa da su kaucewa harkokin kasuwanci da ayyukan kasuwanci har na kwana uku. Amurka da ƙawayenta na ƙasashen Turai sun ce wani sabon tashin hankali da ya barke a kasar Sudan ta Kudu ya saba wa yarjejeniyar sulhu da aka kulla tsakanin masu fadan, kuma suna buƙatar a kawo ƙarshen sa. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ƙasashen Amurka, Burtaniya da Norway suka bada a yau Laraba ta ce yakin da ake yi kusa da garin Yai wata barazana ce ga yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi a watan Disamba shekarar 2017, da kuma yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Sudan ta Kudu ta sanya hannu tsakaninta da 'yan tawaye a watan Satumbar bara. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rawaito cewa a makon da ya gabata wani rikici ya ɓarke tsakanin hukumomin gwamnati da mayakan ƙungiyar 'yan tawaye, wanda ya sa aƙalla mutane 13,000 suka rasa mahallinsu, wasu kuma 5,000 suka gudu ta kan iyaka zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Wani sabon rahoton Majalisar Dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'an fadar shugaban Amurka ta White House suna ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudiya da kuma musayar fasahar nukiliya Amurka da Saudiya duk da gargadin da hukumomin tsaro na Amurka ke yi na cewa kada a yi hakan. Rahoton da aka fitar a jiya Talata na cewa kwamitin bincike na majalisa da Democrat ke jagoranta ya ce tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara akan tsaro Michael Flynn da wasu hadumansa biyu sun yi takashedi cewa kulla wannan shiri ya sabawa dokokin Amurka. Yan majalisa na Democrat da Republican bai daya sun nuna damuwa cewa Saudiya za ta iya kera makaman nukiliya idan aka bata fasahar sarrafa nukiliyar Amurka ba tare da sa mata ido ba. Kwamitin ya fara bincike a jiya Talata akan bayanan wasu da suka bashi bayanan sirri cewa sun ga wasu abubuwa na faruwa a fadar White House dangane da shawarar kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudiya. A yau Laraba ne wasu jerin gwanon manyan motoci suka fice da mutane fararen hula da suka rage a yankin da yake hannun mayakan ISIS a ƙasar Siriya. Akalla manyan motoci takwas ne suka ɗauki mutane daga garin Baghouz, wanda hakan ci gaba ne da kwashe mutane irinsu da ake daga irin waɗannan yankuna, yayin da dakarun sojin Amurka da ke baiwa goyon baya ke ci gaba da kutsawa. Ba a yi bayanan ainihin yawan mutanen da suke iya barin garin ba a yau Laraba ko kuma yawan fararen hular da suke a garin Baghouz. Rundunar 'yan tawayen Kurdawa sun yi wa mayakan kungiyar ISIS gargadi a ƙarshe. Gargadi na ƙarshe don miƙa wuya kafin a kai wani mummunan hari da zai share garin Baghouz da 'yan tawayen. A jiya Talata da ta gabata, jami'an kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna damuwarsu a kan kimanin iyalai 200 da suke a maƙale a garin Baghouz. Sun ce 'yan bindigar ISIS sun hana mata da yara barin garin. Jam'iyya mai mulki ta ƙasar Uganda ta amince da shugaban ƙasar Yoweri Museveni a matsayin ɗan takara a zaɓe mai zuwa na shekarar 2021.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu bude taskar rahotannin da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan kalaman da shugaba Buhari ya yi na cewa duk wanda ya saci akwatin zaɓe a bakin ransa. Ga ƙarin bayani daga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz.
Yau bayan kalaman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na cewa a zaɓen da ke tafe duk wani wanda ya kuskura ya sace akwatin zaɓe to fa labudda ya yi a kan ransa. Wannan batu ya ja kece kuce inda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan wannan batu. Wai shin ko me 'yan ƙasan ke faɗi? Na saka birnin Yola lafa da jihar Adamawa domin jin ra'ayin wasu 'yan Najeriya dangane da wannan batu da yanzu ake ci gaba da sharhi da masu baki a kai a Najeriya.
Sani da aiki.
Yawwa, to shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da munin kan cewa duk wanda ya kuskura ya ɗauki akwatin zaɓe kan cewa ya yi a kan ransa. Da wasu ke bayyana da menene ra'ayinka kan wannan batu?
Ra'ayina a nan daidai ne. Domin shi mutum in yana da gaskiya ba sai ya yi sata ba. Idan kana da gaskiya kar ka yi sata ba sai ka sace kayan jama'a ba. Ka zo da naka in zo da nawa a gani waye na yafi na farai. Ni a nawa ra'ayin kenan.
Ki ta goyi baya kenan.
Ana goyi baya 100%.
Ni kam ban yadda a tafi da ranar mutum ba. Akwai kotu ai. Akwai kotu, akwai hukuma. Za a kai mutum hukuma har abadar da shi. Amma ba wai a kashe shi ba.
Ke dai ba ku goyi bayan kan cewa
a babu. In dai mutuwa yana ciki kam ban goyi bayan ba.
Asabar za a koma rukunan zaɓe kamar yadda hukumar zaɓe ta ce. Menene fatanka ga hukumar zaɓe?
To Allah ya sa a yi. Ba abin da za faɗa, abin da ya sa suka fasa sun san abin da ya sa suka fasa. Me yiwa gyara ko kuma ikon Allah. Shi ne abin da nawa. a yi zaɓe lafiya a gama lafiya.
Wasu 'yan Najeriya ke cigaba da bayyana ra'ayinsu yanzu haka na zo farfajiyar babban kotun tarayya da ke nan yau Lafadi jihar Adamawa da mijinta bakin masana shari'a. Washin a bisa doka ne wannan kalami na shugaban Najeriya ke nufi, shin a doka haka ka iya faruwa ko kuma don haka za mu ji ta bakin masana harkar shari'a.
Sunan Barisa.
Sunana Sunday Joshua Ugira.
To Barisa Sunday, ga kalaman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a matsayinka na ɗan Najeriya, ya ka ji da wannan kalamai na shugaban Najeriya?
To a gaskiya abin takaici ne kalamun shi shugaban ƙasa, kuma a gaskiya ya yi ɗan kuskure domin a yanda ya dauke ta matsayinsa na shugaba. Ya kamata duk bayanin da zai yi da kalamansa ya rika wadawa, yana aunawa a bisa sikeli. Idan abin da na furta yana nan bisa ka'ida, ban bar zuciya ya ɗebe ni ba. To a gaskiya muna kira ga 'yan Najeriya a yi haƙuri. Ya shugaba ya yi kuskure, ya gaza.
Kaman Barisa, kaman a bisa doka haka na iya faruwa, misali idan umarnin da ya bada aka aiwatar a bisa doka haka na iya faruwa?
Ai, idan aka aiwatar da umarnin da ya bayar, an yi wa doka karanta. Na ɗaya, shi shugaba ba kotu ba ne, ba alkali ba ne, bare ya bada umarnin nan take ya yanke wa mutum shari'a. Me yasa aka yi dokoki?
Madalla su ma masu fashin baki da ƙwararru a fannin kundin tsarin mulki ba a bar su a baya ba wajen nazarin kalaman na shugaba Muhammadu Buhari akan barayin akwatin ƙuri'a, abin da ya sa wasu ke ganin ba daidai ba ne ba, saboda tuni har wasu jami'an tsaro suka ce sun shirya ɗaukar mataki akan wanda ya yi hakan. Wasu kuma sun ce ai kalaman nasa ba su saba wa kundin tsarin mulki ba. Ga rahoton wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda.
Waɗannan kalamai da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cewa a harbe duk wanda ya sace akwatin zaɓe ya haddasa muhawara mai tsanani tsakanin ƙwararru a fannin tsaro da kuma masana kundin tsarin mulki. Ga bayanin da masanin kundin tsarin mulki Barista Yusha'u Waziri Mamman ya bayar.
In ka dubi sashi na 31 da kuma sashi na 33, za ka ga cewa doka ya ba shi dama ya dauki matakin da za a tabbatar da zaman lafiya da lumana a Najeriya. Haka kuma dole ne ya amfani da wa'annan da 'yan sanda da sojoji suka cewa an samu zaman lafiya a Najeriya. Amma maganar da ake cewa dokan zaɓe ya bada dama ko bai bada dama a kama mutum ya laifi sai dai a kai shi ya je zauna na shekara uku, wannan abu ne daban wanda in aka kama ka da laifi a kai ka a yi bincike, bayan an bincike a gofar da kai gaban kotu. Saboda haka in mutum ya la'akari da wa'annan kundin tsarin mulki da dokan zaɓe, zai ga cewa abin da shugaban ƙasar Buhari ya yi yayi daidai, kuma ya kamata ya yi haka din a matsayin shi na shugaban ƙasar Najeriya.
To sai dai a lokacin da yake nashi nazarin ƙwararre a harkar tsaro kuma shugaban Beacon Securities Kabiru Adamu yana mai cewa,
na farko dai shi shugaba Buhari dama ana yi mai zargin cewa ya cika ba ma ƙarfin soja muhimmanci, kuma gashi nan yana kusan ba ma waɗanda ke zargin sa da wani irin wannan halaye dama na su ƙara faɗin haka cewa haka ne. Ba shakka baya da ya faɗi maganan mun ga rundunar soja ta fitar da bayanai, misali Division 6 wadda ke Port Harcourt ta fito da bayani ta jaddada maganar da ya faɗi na cewa duk wanda ya kuskura ya tada hankali lokacin zaɓe to za ta yi cikinsa. Kaga alaman cewa lallai sojoji sun ɗauki maganar bisa gundarinta yadda ya faɗe ta, na cewa duk wanda ya cas su ma za su yi mai cas.
A lokacin da yake nazari a kan batun, ministan harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalun ya ce matakin da shugaba Buhari ya ɗauka daidai ne domin ya daidaita yadda ƙasa ke tafiya da kuma tabbatar da zaman lafiya.
Wato abin da ya faru ma ya daɗa wanke mu cewa ba mu shishigi a cikin harkansu. Ai, a 2015 gwamnati wanda mai ci na da mun ganta tana ruwa tana saki a cewa a daga zaɓe, har ta je England ta yi bayani cewa za a daga zaɓe, ta zo ta kira taron ƙasa ta ce a daga zaɓe. Amma wannan dogon daura ya tafi ya kada kuriyan shi, bayan na gidan shi Najeriya zai kada kuriya. shima ya samu labarin da makara bayan kowa ma ya ji. Saboda haka wannan ta dada wanke mu ta nuna irin yadda mu mun ba su cin gashin kansu. Su dai kawai sun je sun kunyata da Nigeria, kuma duk wanda zai yi wani magana na Allah da Nabi a tunkare su, domin su ne suka kunyata da mu ba gwamnati ba.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla gaida Madina Dauda, to yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin kuna gani kalaman da shugaba Buhari yayi na cewa duk wanda ya saci akwatin zabe a bakin ransa za su yi tasiri a zaben da za a yi. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Usman Tanimu, mai radio.
To Mallam Usman Tanimu, muna jin ka.
To alhamdulillahi, ra'ayina akan wannan batu da abin shugaban kasa mai rada Muhammadu Buhari ya fadi, in mun lura a wasu kasashe na duniya kamar su China, cin hanci ma idan mutum yayi ba akan hanci din shi ne ko a harbe shi ba, to menene din ya ce in an sa shi akwati, to kai me zai kai ka sata akwati? Dama can kai farao ne. Ai wannan magana ni a jaddada ta kware da gaske, ni na goyi bayan haka duk abin da mutum yayi mashi, maimakon har kullum mu yi zaɓe akan gaskiya wanda ya ci a bashi, wanda bai ci ba ya haƙura ya murna ga wanda suka yi da kasashen waje kamar kunan America. An taɓa jin sata akwati a nan America? Ai wannan ba daidai ba ne, ya kamata mu zaɓe na gaskiya wanda duk Allah ya ba a bashi.
To mun gode Usman Tanimu da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Kano. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kano? Malami na Kano, ko kana tare da mu? To ina ga layinsa ya goce, amma muna da sauran lokaci, ko da yake ma yanzu dai muka bude layuka mu, don haka sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To maudu'in mu dai na yau shine muna son mu ji me za ku ce akan kalaman da shugaba Muhammadu Buhari yayi na cewa duk wanda ya saci akwatin zabe a bakin ransa. Ga wani kiran mun samu.
Assalamu alaikum, da
wa alaikum assalam, kuna magana da Ado Salati Goma ga Annabi Rijo, jihar Niger, Nigeria.
To Ado Salati Goma, muna gaishe ka.
Na'am.
Menene ra'ayinka?
Na'am, gaskiyar magana, makauniyar soyayya ce ga 'yan Nigeria masu kin bayyana laifin shugaba Buhari a lokacin da ya kuskure. Saboda bai kyautu a ce idan mutum ya saci akwati a harbe shi ba. Irin yadda hasada ta yawa a cikin zukatan mutane, wani jami'in tsaro na iya fakewa da wannan umarni na shugaba ya banka ma mutum wuta ya ce ya saci akwatin zabe ne. Dan haka ne masoyin shugaba Buhari ne na gane kashe ni. Ina da yakinin da za a dangwale ƙuri'a da jini sai in yanka jinjikina domin in dangwala ma shugaba Buhari ƙuri'a. Amma babban kuskure ne ga shugaba janar Buhari mai adalci ya ce a sa bakin wuta abin da ke wanda ya saci akwati. Ina dai laifin a sa wuta mashi kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a mai hukuncin ɗaure shekaru biyu.
Ado Salati Goma kenan, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Hajiya Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jin ka.
To kusan dai abubuwa ne yanzu idan aka yi magana, in dai magana za a yi magana ta gaskiya. Wani mutum zai fito kaga yana surutu akan cewa idan aka yi abu da kaza aka yi abu da kaza. A matsayin shugaba Muhammadu Buhari, a matsayin mu na masoyan shi, duk wanda ya sani mu muke tallan Muhammadu Buhari a gidajen wannan radio na ku na BOA, duk kowa ya san da wannan. Amma gaskiya al'amari su mutanen 'yan Najeriya ya kamata iyaye su kwafi yaransu akan bayyuwa a ce misali mutum ya zo tun safe ya kafa layi ya zo ya dangwala ƙuri'ar da yake so sai ku gaba cika akwati. Wani ya ɗauka wannan ya kuskure ne gaskiya. Ya kamata matasa mu yi karatun tanasu. Shi kuma Muhammadu Buhari shugaba da ya magana ya kamata a ce da gaskiya dai su jami'an tsaro su awon gaba da mutum a kai shi kotu idan aka same shi a matsayin shi ɓarawon na akwati. Amma kuma ɓarawon akwati gaskiya ɓarawo ne mai zaman kanshi wanda yake ya wulakanta mutane, ya ɓata mutane lokaci, ya kashe musu lokacin da suka gaje. Muna fatan Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya, kuma Allah ya sa a yi gama a gama lafiya. Ko matasa dai ya kamata mu kiyaye a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mu ma mun gode. Ga wani kiran mun samu. Salamu alaikum, ko da wa muke magana akan layi? Hello malam ko malami, kana tare da mu?
To Jalingo.
Oh, daga Jalingo ne? To menene ra'ayinka? Da wa muke magana daga Jalingo?
Da Shehu Usman.
To Shehu Usman, muna jinka.
Yawwa, wai maganar sata akwati ba? To shi wanda zai saci akwatin nan in rikici ya tashi mutane nawa za a kashe? A za a kashe mutane da yawa akan rikicinsa ko? Kuma shi kada ya jawo wannan abin. To saboda haka bai kamata ba shi ma mai sata akwatin, lalle Buhari ya kuskure, amma shi ma mai sata akwatin ai ana harbin barayin da basu wanda satan da suke bai kai ma na akwati ba. To ni shi ne ra'ayina kenan, a tashi lafiya.
To mun gode malam Shehu da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Da Jigawa.
To da wa muke magana daga Jigawa?
Salihu babban direba Jigawa.
To malam Salihu, muna jinka, menene ra'ayinka?
Ra'ayina magana da ake akan magana da shugaban kasa ya faɗa yayi daidai.
To
saboda da barawon akwati da barawo na aka bi ɗaya ne.
To kaga ya dace a bakin ran komawa ya barawan ko?
Eh mana.
To malam Salihu kenan, mun gode da ra'ayinka. Kuma anan za mu dasa aya a ɗauka wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu anan na cewa karfe 3:54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Asante Kotoko Maxwell Kunadu ya ce ya yi imani Kotoko na tare da nasara a wasanta na gaba a gasan CAF Confederation Cup da za ta kara da Nkana FC, wadda za a yi wannan wasa ne a ranar Ladi a Nkana Sports Stadium da ke Kitui. Maxwell Kunadu dai ya taka rawar gani wa kuma sai Asante Kotoko a cikin wannan gasa, inda ya jefa kwallaye biyu a raga a wasannin Sharifai. Manijan na kungiyar wasar Rising Ladies da ke da matsuguni a Sanyani. Final Satu Naomi Abdullahi ta bayyana cewar ɗan wasa daga ligin din kasar na mata suna tara manyan tumbi saboda rashin wasanni na kwallon kafar a cikin kasar. Kwallon kafa dai a kasar Ghana ta tsaya cik a dalilin Tonasi Lili da Anasa yayi wadda aka yi wa suna number 12 wadda ya bayyana irin lalaci da barna da ke cikin wasan kwallon kafar kasar Ghana. Communication Director Kumasi Asante Kotoko Safo Duku ya bayyana cewar babu wani bonus na musamman da za a bai wa ɗan wasa gabanin karawan Cup Confederation Cup da Kotoko data yi da ainihin Nkana FC a ranar Lahadi. Kumasi Asante Kotoko da Porcupine Warriors dai sun farfado ga hanyar yin nasara ne a ranar Larabar da ta gabata yayin da ta yi nasara da ci 2-1 akan Zesco United a gida bayan ta sha kashi da ci 1 mai ban haushi a hannun Al Hilal din kasar Sudan. Ɗan wasan rukunin farko da na biyu na kasar Cameroon sun rinka shirya wasu zanga-zangogi a cikin makonni da suka gabata domin matsantawa kuma kwallon kafar kasar ta biya su kwantin ba su sukan su da ke a hannunta tun a kakan shekara ta 2017 da 2018. Kungiyar kwallon kafar Levante ta tabbatar da cewar ɗan wasan kwallon kafar kasar Ghana ya tafi clubin din kasar China na Chinese Super League club Dalian Yifang a matsayin dawwammamen transfer. Ɗan wasan mai shekaru 22 ya kulla yarjejeniya daga clubin din kasar Portugal Moreirense a cikin kakar shekara ta 2017 amma ya rinka fama saboda bai yi kokari ba a wannan kaka inda dududu sau ɗaya ne kurun ya jefa kwallo a raga a cikin wasanni 16 na La Liga da ya yi wasa. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Shugabar kasan Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya gargadi lauyoyi da likitoci kada su bada agaji ga mutane da jami'an gwamnati suka kai wahari akan zanga-zangar farashin man fetur da suka yi a watan jiya. Da yake jawabi a wani taron gangamin siyasa ƙarshen mako, Mnangagwa ya ce a shirye yake ya tura sojoji domin su sake tarwatsa masu zanga-zangar. Amurka da ƙawayenta na ƙasashen Turai sun ce wani sabon tashin hankali da ya barki a ƙasar Sudan ta Kudu ya saba wa yarjejeniyar sulhu da aka kulla a tsakanin masu faɗan kuma suna buƙatar a kawo ƙarshen sa. Wani sabon rahoton Majalisun Dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'an fadar shugaban Amurka ta White House suna ƙoƙarin kulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudiya da kuma musayar fasahar nukiliya Amurka da Saudiya duk da gargaɗin da hukumomin tsaro na Amurka ke yi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande da sauran 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar kakarsu Hajiya Hadiza Abubakar Adamu wadda aka fi sani da Hajiya Hajju a yau Laraba bayan la'asar. Za a yi jana'izar ta gobe da safe a garin Tsafe da ke jihar Zamfara idan Allah ya kai mu. Allah ya ji kanta ya kuma rahamshe ta, amen. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni da injiniyan Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.